This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 17 ga watan Afrilu. Kafin ku ta abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai.
To Ibrahim, an zafi mutum bakwai na farko cikin mutanen da za su taimaka wa alkali wajen yanke hukunci a karar da ake tuhuma tsohon shugaban Amurka Donald Trump wacce ta shafi biyan kuɗin toshiyar baki. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce barazanar da Iran ke yi ba za ta hana su mai da martani wato harin da Iran din ta kai musu a ranar Lahadi ba. Saudiya da Pakistan sun yi kira da a cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza.
To kanin labarin kenan, a babin rahotanni za a ji cewa da alamar kilu zai jawo bau a titikucin da ake kan bashin da tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna ta ciwo saboda majalisar dokokin jihar ta ce za ta bincika.
Idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci yemer, idan contractor ne an baya kudi bai aiki da ya kamata ba yemer, idan individual mutum ne ma da ya ga ya isa domin ba wanda ya wuce doka.
Idan mun kuma dawo nan Amurka za a ji wani fashin baki kan wayar da ake toyawa a tarin sharuɗin da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke fuskanta.
Akwai dan siyasa kadan amma kuma akwai dai kima nasa abu.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Sanyina ke gabatarwa, inda yau shirin zai tabo kace na can da ake yi kan ikirarin korar tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje daga APC da kuma da na sanin zaben Tinubu da kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ce ta yi. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An zaɓi mutum bakwai na farko cikin mutanen da za su taimaka wa alkali wajen yanke hukunci a karar da ake tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump wacce ta shafi biyan kuɗin toshiyar baki. An zaɓi mutanen ne daga cikin jerin waɗanda aka gabatar bayan da aka yi musu tambayoyi kan abubuwan da suka wallafa a shafukansu na sada zumunta da aƙidar siyasarsu da sauran al'amuran da suka shafi rayuwarsu. Tambayoyin da aka yi wa mutanen an tsara su ne don a duba ko za su iya yin adalci ga Trump. Nan gaba za a zaɓi ƙarin mutum 11 kafin a fara sauraron ƙarar a farkon makon mai zuwa.
The second day Donald Trump was a man of few words.
Wakilin kamfanin dalancin labarin AP kenan yake cewa a yini na biyu da kotun ta yi zama Trump bai yi magana sosai ba, amma da aka fito wajen kotu ya yi ta caccaka alƙalin. Kotun ta Manhattan da ke sauraron shari'a ta Trump a New York na tuhuma shi ne da laifin yin ƙarya a bayanan hada-hadar kasuwancinsa, inda ake zargin ya biya wata mata wasu kuɗaɗe don ta shiru da bakinta kan wata bakala da suka yi gabanin zaben 2016, amma ya saka kuɗin a matsayin na biyan aikin lauyoyi wanda hakan ya saba doka. Shi da Trump ya musanta aikata ba daidai ba. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce barazanar da Iran ke yi ba za ta hana su mai da martanin harin da ta kai musu a ranar Lahadi ba, al'amarin da ba taɓa ganin irinsa ba. Ma'aikatar ta yi nuni da kalaman da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi yayin wata ziyara da ya kai arewacin ƙasar, inda ya ce kamar yadda harin Iran bai yi nasara ba, haka zalika barazanar da take yi ma ba za ta yi nasara ba. Manyan jami'an Amurka sun ce harin na Iran, wanda shi ne na farko da ta taɓa kaiwa kan Isra'ila kai tsaye, ya hada da makamai masu linzami kirar ballistic guda 110 da wasu makamai masu linzami da ke tafiya ƙasa-ƙasa guda 30, sai jirage mara matuƙa sama da 150 hada da ababen fashewa. Jami'an Iran sun yi ta gargaɗi ga Isra'ila yayin da take duba zaɓin yadda za ta mai da martani. Suna masu cewa Tehran za ta ɗauki fansa ba tare da ɓata lokaci ba idan har Isra'ila ta ɗauki wani mataki da ya shafi muradinta, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka ke kokarin daƙile yaduwar wannan rikici.
Now is the time to defuse and de-escalate.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kenan yake cewa yanzu lokaci ne da za a maida takoba cikin kube. a daƙile rikicin a kuma kai zuciya nisa. To a gefe guda kuma Saudiya da Pakistan sun yi kira da a cimma matsayar dakatar da buɗe wuta a Gaza, inda ƙasar ta Saudiya ta nemi a daƙile rikicin da ke yaduwa a yankin, amma ba tare da ta ambaci harin da Iran ta kai wa Isra'ila ba. A ranar Litinin, ministan harkokin wajen Saudiya Faisal bin Farhan al-Saudi ya jagoranci wata babbar tawaga zuwa Islamabad a wata ziyara zini biyu don duba yadda kasashen biyu za su kara yakin hulɗar kasuwancinsu.
To an jima kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Da alamar dai sabanin da aka fara samu tsakanin gwamna Ubasani na jihar Kaduna da tsohon gwamnan jihar Malam Nasir El-Rufa'i na ƙara tsanani, saboda bayan bayyana damuwa da gwamna Ubasani ya yi kan bashin da ya ce ya gada, jiya Talata majalisar dokokin jihar ta kaddamar da wani kwamiti don binciken bashin da kuma yadda aka yi da shi. Daga Kaduna ga wakilin muryar Amurka Isalawa Ikara da rahoton.
Wani ne dai karan farko da zaman majalisar dokokin jihar Kaduna ya dauki dimi, biyo bayan kudirin bin diddigin bashin da tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad El-Rufa'i ya ci wa jihar Kaduna da shugaban kwamitin bibiyar shiga da fitar kudi a jihar Kaduna na masar dokokin jihar Kaduna, wato Honorable Mugu Yusuf da karamar hukumar kauraye gabatar.
Ni a matsayina na chairman na Public Accounts Committee na gamba wanda yafi cancantawa ya muri wannan motion domin a samu a duba wayannan ababen. Idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci yemer. Idan contractor ne an bai kudi bai aiki da ya kamata ba yemer. Idan individual mutum ne ma da ya ga ya isa domin ba wanda ya wuce doka, a dawo da shi yemer da kudaden domin a samu jihar mu Kaduna ta samu ci gaba.
Honorable Harry Mara shine shugaban kwamitin ya labaru na masar dokokin jihar Kaduna, kuma ya ce ai wajibi ne da ma su yi wannan bincike.
An ciwo basuka a madadin jihar Kaduna da dama, har bashi da aka ci ma yana hana mu ayyuka, biyan albashi ma da ba don irin gwamnati da muke da shi ba da za a samu damuwa. Ga ayyuka kuma mutane yau ba su iya shiga gidajensu domin hanyoyi da aka fara aka bari. An karbo kudaden nan ba iya an yi ayyukan ba, yau muna tafiya ba da ma an gama ayyukan da aka ci zai kagan ko da mai wala da muke sha za mu san eh ga yanda aka sa kudi. Kuma mu duk wanda suka ayyukan yankwan jilan, wanda suka sani kwanjilan duk abin da ya faru duk ba ta mun gama da mun kira kuma mu ga muku ba magana PDP bane ko APC, magana in an zo na lafiya jiya nan kowa zai zo na lafiya.
Sai dai kuma ɗaya daga cikin magoya bayan tsohon gwamnan jihar Kaduna Hajiya Aisha Galadimar da ta dawo daga hannun jami'an tsaro saboda sukar gwamnatin Malam Ubasani ta ce lalle akwai sauran dambarwa.
To ai baka bashi shi aka ci bashin, in tuhuma ne ma yake magana shi ma sai ya shigo cikin tuhuma. Bashi shi sa hannu aka ce shi aka ji duk abin da ka gama na sai a jihar Kaduna Ubasani aka yi shi tun yana political adviser, saboda haka maganar wani magana cewa shi ma ya ciyo bashin daga hawan shi ko tashi da sun ciyo bashi gwamnonin da ke kasan nan.
To yanzu gashi za a bincike da irin basukan da aka ce an ciyo ma
number 1 a bincike, sai ma sai ya shigo cikin binciken Uba indai aka zo za a yi, saboda shi ma yana ciki. Indai magana na binciken, indai magana za mu yi na Allah, shi ma Uba sai ya shigo bincike saboda shi aka ciyo.
To ai shi gwamna ne,
to ko shi gwamna ne dole ai haƙoƙi aka ce maka magana ne oki na mutanen jihar Kaduna, indai magana ta Allah ce to shi ma fa yana ciki.
Barista Muhammad Ibrahim Zaria na cikin masu sharhi a kafafen yaɗa labaru kuma jigo ne a cikin jam'iyyar APC ta jihar Kaduna.
Kamata yi a ce duk abin da za a yi an fahimci shi tun ran gini tun ran zani, ba kawai da rana tsakatse da magaruba ma ta sanna za su za fara wani bincike sauri. Dole akwai ruwa ne yayi tsani kawai a fito a ga mutane gaskiya, inda kansu na nan a haɗe ba za a yi wannan abun ba. Gwamnatin nan fa ci gaba ne daga wancan gwamnatin, mafi akasari duk wanda suke cikin wannan gwamnati suna cikin wancan gwamnatin, da su aka ciwo bashin nan, da su aka fara kashe kuɗin bashin nan da sauransu. Ko shi sifika ɗin ba da wancan gwamnatin ba, har shi kanshi gwamna ya je ba da shaida akan abin da ya sani akan bashi.
Shi kuma mai haɗa shi da zuwa wurin gaban tun
gwamnati ba su sukan da aka ciwo da wayoyin kwangilolin da aka bada da sauransu. Ai shikenan kawai kowa ma a kira shi.
Alakar siyasa tsakanin gwamna Ubasani da tsohon gwamna Nasir Ahmad El-Rufa'i dai ta kulli ne tun tsohuwar gwamnatin Olusegun Obasanjo, kuma ba a taba jin tsohon gwamnan da gwamna mai ci ba tun a doguwar tafiyar siyasar da suka yi sai yanzu. Abin da yasa wasu ke ganin rigima ce mai sarƙaƙiyar da ka iya cinye kujerun wasu masu mukamai da dama a jihar Kaduna. Isalol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa, yanzu kuma ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya.
To sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kama hanya zuwa kasar Italiya a jaran Talata don halartar taron ministocin harkokin wajen wasu kasashe bakwai. Inda ke saran zai bujiro da batun damuwa da hukumomin Washington ke nunawa kan yadda China take marawa Rasha baya wajen karfafa tsaranta kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce. Kazalika Blinken zai dago wannan batu ga ita kanta China a ziyarar da aka tsara zai kai kasar ta Sin a nan gaba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya faɗa mani ma labarai a ranar Talata cewa Amurka ta lura cewa cikin ƴan watannin nan da suka gabata China na tura wasu kayayyaki zuwa Rasha.
We have long made clear to the People's Republic of China.
Mun ce mun dade da fadawa China cewa muna da damuwa da duk wani mataki da za ta dauka wanda zai taimaka wa Russia a yakin da take yi da Ukraine. Wata arangama da aka yi a ranar Talata tsakanin dakarun Sudan da sojojin kasar na musamman da ake kira RSF ta yi sanadin mutuwar fararen hula 25 a garin El Fasher dake arewacin Darfur kamar yadda wani kwamitin lauyoyi masu rajin kare demokradiyya ya ce. A cewar kungiyar lauyoyin wacce ke bibiyar yadda yakin na Sudan yake shafar fararen hula, an kwashe kwanaki ana kai hare-haren sama akan garin da ƙauyukan da ke kewayensa.
To gaida da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai nan Amurka, yanda tsohon shugaban kasa Donald Trump ke fuskantar tarin shari'u a kakar yakin neman zabe, al'amarin da wasu ke ganin akwai siyasa ciki, wasu kuma ke ganin wato ruwa baya tsami banza. Don haka na tuntubi Dr. Muhammad Kabir Hassan, wani kwararre kan makamashi kuma mai fashin baki kan harkokin siyasa a nan Amurka, don ya duba mana wannan batu, musamman ma ganin yadda ake ta faɗi tashin neman masu taya alƙali yanke hukunci a shari'ar Trump ta yanzu ta zargin sirrinta biyan kuɗin toshiya ga wata mai fina-finan batsa. Sai ya ce
da alama Trump yana da ya aikata laifuffuka, don akwai shaida nuna cewa ya biya wannan kuɗin 130,000 na toshiyar baki, kuma lauyan da ya bada kuɗin ma ya ji prisoner. So akwai laifuffukan, sannan kuma dai abinda ake gani kamar yanzu tun da wannan shekaran zabe ne, akwai dan siyasa watakila da ya sa ake tuhuman shi yanzu.
Tambaya ta biyu da aka fara tantance masu taya alƙali yanke hukunci wato juro a shari'ar baya-bayan nan ta zargin ɓoye biyan kuɗin toshiya ga wata mai fina-finan batsa, mutane sama da 50 wato kima da rabin adadin mutanen au sun amsa cewa ba za su iya adalci ba, au an gano cewa da ƙyar su iya adalci, don haka ma sun bar tawagar juro ɗin. Me hakan ke nunawa ne?
Wannan ba abun mamaki ba ne, saboda Trump babban dan siyasa ne na Republican, garin New York Democrats ne suke controlling, kuma shi Trump abu ɗaya ne, in kana son Trump kana son Trump, in ba ka son Trump ba ka son Trump, ba tsakatsakiya. So za a shafa ma kafin a sami wanda za su ce za su masa adalci, shine za a ci gaba da yi kokarin tantancewa har sai an sami wannan mutum 12.
Kana ganin Trump da lauyoyinsa na da dalilin zargin cewa ba za a yi masa adalci ba a New York, ganin wurin tungar jam'iyyar Democrat ce, ko kuwa shi ma na da nasa?
Trump lalle yana ta kukan cewa ba za a masa adalci ba, wannan gaba ɗaya abun witch hunt ne, amma duk laifuffukan da aka irga fa akwai ƙanshin gaskiya gaban wannan kuɗin da ya bayar 130,000 na toshiyar baki. Lauyan da ya ba da kuɗin an yanke masa hukunci, ya tabbatar da cewa Trump ya bashi kuɗin ya bata, amma shi abin da ake ma tuhumansa shine wannan kuɗin bai nuna inda aka fitar da su a kamfaninsa ba. Laifin ba wai ya biya taruwa ba ne, a laifin falsifying, ƙaryata takardun harajinsa da ya tura ma gwamnati ne.
Tambaya ta hudu kuma ta ƙarshe game da shari'ar zargin tsawwala darajar gidaje. Ganin tun dama Attorney General ta New York Letitia James ta sha alwashin tuhumar Trump, muddin aka bata wannan mukamin kuma ganin cewa babu wani banki ko cibiyar kuɗi dake zargin cewa Trump ya cuce su menene ra'ayinka kan wannan shari'ar
eh da gaske ne babban attorney general ta jihar New York ta yi wannan alwashin cewa za ta hukunta shi in ta ci zabe ta zama attorney general so a America attorney general ma zaɓawa takara yake a zabe shi na jiha kenan kaman commissioner shari'a kenan na jiha shi ma zabe ake so ta tsaya kan one of alƙawarin da ta yi shine in ta ci za ta tume shi so akan wannan ta ci zabe ba za ka yi tuhuman wani ba a ƙasar nan in ba yana da laifi ba so duk da bankuna ba su fito suka ce ya ci kuɗin su ba takaddun da ya ta bayarwa na ƙarya ya nuna nan kuɗin gidajensa suna da yawa nan ya rage ana ganin cewa ya rubuta takaddun bogi with the intent to defraud shine abinda take tuhuman shi da shi an je gaban alkali alkali ya ce haka ne Trump ya daukaka kara so wannan case din zai ta tafiya ne har ya je Supreme Court akwai ana ganin wannan shekaran siyasa ne to amma da dai a ce bai mai wannan laifin ba bai karyata takaddunsa ba wataƙila da wannan abin ba zai faru da shi ba so akwai dan siyasa kadan amma kuma akwai dai shi ma nasa abin
Dr. Muhammad Kabir Hassan kenan ke fashin baki kan sharuɗin da Trump ke fuskanta yanzu kuma ga shirinmu na gaba
baki mai yanka wuya gabanin mazaba na jam'iyyar APC sun kori tsohon gwamnatin jihar Kano Abdullahi Ganduje daga jam'iyyar amma shugabannin jihar sun ce bai kori ba kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ce ta yi nadamar zaben Bola Ahmed Tinubu jama'a assalamu alaikum bari mu fara a jihar Kano dake arewacin Najeriya inda a ranar litinin dinnan wasu shugabannin jam'iyyar APC na mazaɓar Ganduje dake cikin karamar hukumar dawakin tofa suka ba da sanarwar dakatar da tsohon gwamnan jihar ta Kano Abdullahi Umar Ganduje wanda yanzu haka shine shugaban jam'iyyar ta APC na ƙasa shugabannin a ƙarƙashin jagorancin Haruna Gwanjo sun ce an dakatar da gwamnan ne har sai ya wanke kansa daga zargin ciwaciwar dala da sauran zargin da ake yi masa
me yake hukunci akan tattaunawa da muka da juna akan shiri a dakatar da tsohon gwamnan Abdullahi Umar Ganduje sakamakon zargin da ake yi na cin hanci da rashawa sai abin da kotu ta yanke kuma muni masa fatan alkhairi dalilin da samu ka dakatar da shi sakamakon zargin da ake masa na cin hanci da rashawa muna so mu wanke jam'iyyarmu akan wannan abu da ya faru akan sa
to sai dai kuma nan take an sami wasu shugabannin na mazaɓar ta Ganduje a ƙarƙashin shugabancin Ahmed Koko da suka mai da martani tare da Musa Takurar ta Ganduje Koko ya zargi gwamnatin jihar Kano ta jam'iyyar NNPP da shirya wannan al'amari yana mai cewa bayanai ma sun nuna waɗanda suka ba da sanarwar ba halattattun 'yan jam'iyyar APC ba ne
mun yi Allah wadai mun sake yin Allah wadai da waɗannan bata gari da suka fito da wannan abubuwa suka yi tsage na ƙarya ga wannan shugabanci namu na mazaɓar Ganduje saboda haka mu ma shugabanci na ƙaramar hukuma mun goyi baya 100% su je su nemi haƙƙinsu a game da ɓata suna da aka yi musu kuma mu ma 100% shugabanci na jam'iyyar APC na ƙaramar hukuma muna tare da su kuma za mu jagorancin su zuwa shugabancinmu na APC na jihar Kano dai shugabanninmu na jihar Kano su ma su yi su ba da gudunmawa na nemo haƙƙin wannan mutane da aka bata mana suna
domin ƙarfafawa ga wannan kuma shugabancin jam'iyyar na jihar ta Kano ya fitar da sanarwa da ke yin watsi da kurar ta Ganduje to sai dai shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Kano Abdullahi Abbas shi kam ya yarda waɗanda suka yi korar shugabannin jam'iyyar ne na mazaɓar ta Ganduje waɗanda ya ce za a ɗauki matakin ladattar da su ta hanyar dakatarwa daga jam'iyyar na wani lokaci a wannan laraba ne ake sa ran tsohon gwamnan na Kano Abdullahi Ganduje zai gurfana a gaban kotu tare da matarsa da ɗansa bisa wasu sababbin tuhume-tuhume na almundahana da kudaden gwamnati a lokacin mulkin sa. A can baya da ya ganduje ya musanta zargin aikata ba daidai ba. A kwanan nan ne wasu jaridun Najeriya suka yayata wani labari da ke cewa kungiyar dattawan Arewa tana bayyana nadamar 'yan yankin na Arewa kan zaben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. To sai dai yadda da yake kakakin kungiyar ta dattawan Arewa Abdulaziz Suleiman ya yi kokarin gyara ga kalaman. To amma ya ce Arewa ta koyi babban darasi a zaben da ya gabata.
Ita ainihin wannan magana da ake cewa ya rauni na ban yadda sun ce mun nuna dama to ba haka take ba. Kuma abinda muka ce shi ne Arewa ta yi kuskure. Saboda a ita Northern Elders Forum wato ita wannan kungiya na dattawan arewacin Najeriya kenan ba ta da hannu wajen cewa a zaɓi shugaba Tinubu, ba ta da hannu wajen yadda da takarar da shugaba Tinubu ya yi. Kowa zai iya tunawa lokacin da waɗanda suka kawo Tinubu ɗin a Arewa, gwamnonin Arewa wanda Elfa yake jagoranta, har sai da Elfa ya fito da zagi dattawan Arewa saboda kin amincewarsu da wannan shiri da ya kawo. Ya ce ba wanda fijo a Arewa su ne ma dattawan Arewa ɗin, saboda yana faɗa da su dattawan arewacin Najeriya ɗin. Kowa kaga wannan ya tabbatar da cewa dattawan Arewa ba su da hannu a maganar kawo Tinubu, balle a ce sun yi nadama. Su abin da dattawan Arewa mu a wannan kungiya na Northern Elders Forum muke faɗi shi ne Arewa sun yi kuskure wajen bari da suka yi aka yaudare su da maganar Muslim Teachers da kuma su yanda su gwamnonin Arewa ɗin suka kullo mu al'amari. Har 'yan masu zaɓe suka je suka zaɓe Tinubu. Kuskuren da muke nufi kuma a nan shi ne ai a lokacin nan ita Northern Elders Forum wato ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya da wanda nake magana da yawunta, an fito da ƙa'idoji cewa duk wanda ke neman takara yake neman kurkun 'yan Arewa sai ya zo ya zauna ya faɗi illolin da ya sani a duk wanda ke cututtukan da ke damun arewacin Najeriya a ga in ya san su, sannan a tambaye shi maganin da yake da shi da zai yi. Sai aka yi gani masu jefa ƙuri'a na Arewa da Muslim Ticket ba addu'ancin ba takai ba, shi ne muka ce to ga shi yanzu kuskuren da abin ya haifar. Abinda kuskuren ya haifar shi ne irin kuskuren da ya haifar mu Arewa a zamanin shi tsohon shugaban ƙasa Buhari.
Sautari kuma wasu 'yan Arewar ke zargin kungiyar da halin ko in kula da har ya kai ga Arewar a halin da take ciki. To amma kakakin kungiyar ya ce ba haka lamarin yake ba.
Ai tun farkon hawan gwamnatin nan da ta fara da ɗanɗan mukamai muka ce an cuci 'yan Arewa, ba ai daɗi na gaskiya ba, ya kwashe mukamai ya kai yankin shi na Yarbawa. 'Yan Arewa an bar su da hukuma a kuma bayan gashi su kai wahala. Sannan aka zo in za a iya tuna lokacin da aka jefa gwamnatin aka duba ai mu dai wannan Northern Elders Forum mu ne muka fito muka ce domin yadda babu mai da a sake yi haka ba. Muka ki yadda da shi kuskure ne kuma in la wa ba sa ke soji su jefa bomb a garuruwan a yankunan arewacin Najeriya ba. Sannan kuma mu ne muka ta da karin baya akan maganar kwashe wasu muhimman cibiyoyi na bankin tarayya na kasa Central Bank a mai da soji da suka ce yadda ba akwai wata ajenda akwai ta kullanniya da ake so a yi shi yasa ake so a kwashe su daga Abuja a mai da su muka har karin na fitin nan. Mu ne kuma in an tuna muka yi rigima a kan wasu injinan da za a kwashe a kwadejin koyon tuki jirgin sama da ke Zaria muka ce mu yadda ba. Kuma kafin na wannan lokacin ai dattawan Katsina sun ta da rigima suka ce Tinubu ya san cewa in ya ci gaba da abin da yake ya ce zai kwashe wasu abubuwa daga Katsina to ya rasa kuri'un Arewa. Kuma abu ne shi tun da ya faro da nuna ma Arewa wani bambanci kuma ni ba mu ci ba mu yadda ba duk da ba mu kwashe mu ba mu yadda ba da wannan ɗin.
To sai dai a martanin da ya mayar kan matsayar ta kungiyar dattawan Arewa makusanci shugaba Bola Ahmed Tinubu kuma mai bashi shawara kan lamurin siyasa Ibrahim Matsari ya ce kungiyar ta dattawan Arewa tana da wata manufa ce kawai ta daban amma ba Arewa ba.
Kuma yan jarida ya kamata ku rika yin ma mutane adalci saboda kun san dai mafi yawa wannan wanda suke kiran kansu da tawon arewa din dama ba son malam Bala Tani Muhashu zababban shugaban kasar tarayyar Najeriya wadanda su ne suka kirkiro da wani yaudara da zolaya wai naka sai naka wanda Allah ya gwada musu cewar shike da mulki shike badawa ga wanda yake so a lokacin da ya ga dama kuma ya bawa wannan bawan Allah saboda haka babu shakka akwai ƴan kalubale iri-iri ga tafiyar da gwamnati take yi amma dai magana a ce wai waɗansu ƴan arewa sun yi da na sanin zaben shugaban kasar tarayyar Najeriya Malam Bala Tani Muhashu ba gaskiya bane wannan sun faɗa abin da suke so ya faru kuma Allah ba zai ba su fa'a ba kuma hakan ba gaskiya bane ko ba ta faru ba kuma ba ai hakan ba ƴan Najeriya suna yi ma gwamnatin Malam Bala Tani Muhashu kyakkyawan fatan alkhairi kuma suna kyauta mata zato kalubalen ma da muke gani cewar Allah ya kawo su in Allah ya daga nan kana gani Allah na tawarwarewa dala sai da ta kai naira 2000 yau dala tana 1100 wani abu wanda da yake da wani abin da yake ganin zai iya yi kamata ya bari sai lokacin zabe in Allah ya sa yayi so sai ya je ya fito da ainihin dabarun shi na yi ma wanda yake so campaign ko ko talla
masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya sai Daji Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC
gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takeice
to an zabi mutum bakwai na farko cikin mutanen da za su taimaka wa alkali wajen yanke hukunci a karar da ake tuhuma tsohon shugaban Amurka Donald Trump wacce ta shafi biyan kudin tushiyar baki an zabo mutanen ne daga cikin jerin waɗanda aka gabatar bayan da aka yi musu tambayoyi kan abubuwan da suka shafi wallafa bayani a shafukansu na sada zumunta da aƙidar siyasarsu da sauran al'amuran da suka shafi rayuwarsu tambayoyin da aka yi wa mutanen an tsara su ne don a duba ko za su yi wa tsohon shugaban Amurka adalci ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce barazanar da Iran ke yi ba za ta hana su mai da martani na hari ke wato martani kan ita Iran din ba duk da cewa dai Isra'ila tana cewa za ta samu lokacin da za ta kai wannan hari amma dai bata bayyana ba ma'aikatar ta yi nuni da kalaman da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi yayin wata ziyara da ya kai arewacin kasar inda ya ce kamar yadda harin Iran bai yi nasara ba haka zalika barazanar da take yi ma ba za ta yi nasara ba manyan jami'an Amurka sun ce harin na Iran wanda shine na farko da ta taba kaiwa kan Isra'ila kai tsaye ya hada da makami masu linzami kira ballistic guda 110 da wasu makami masu linzami da ke tafiya kasa-kasa guda 30 sai jirage mara matuka sama da 150 hada da ababen fashewa jami'an Iran sun ce wato sun yi gargadi ga Isra'ila yayin da take duba zaɓin yadda za ta mai da martanin nata suna masu cewa Tehran za ta dauki fansa ba tare da bata lokaci ba idan har Isra'ila ta dauki wani mataki da ya taba muradinta a gefe guda kuma Saudiya da Pakistan sun yi kira da a cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza inda kasar ta Saudiya ta nemi a daƙile rikicin da yake yaduwa a yankin amma ba tare da ta ambaci harin da Iran ta kaiwa Isra'ila ba
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Daji Balawi sai kuma engineer mu James Cook ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri wassalam